أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwana musulmi, muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah wanda ya halicci kowa da komai, ya sake rayar da mu, ya ba mu iko har ya zuwa wannan lokaci, gashi inda muke sake haɗuwa da ku cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suke fahimtar da kawunanmu da kuma al’ummanmu aƙida kyakkyawa ta musulunci. Mun kawo inda muke bayanin ƙada da ƙadar a wurin Allah subhanahu wata’ala. Ƙaddara da hukunci yaya ne suke a fahimta na Alƙur'ani. Kafin nan, abin da za mu kawo a yanzu farkon fara darasi shi ne cewa muna da kishi biyu na ƙada da ƙadar, yana na ƙaddara da hukunci na Allah. Wannan kuma kishin biyun an samo su ne dangane da nazarin da aka yi cikin Alƙur'ani mai tsarki. Alƙur'ani me yake cewa? Shi yasa aka kalli wannan abubuwan da Alƙur'ani yake cewa, aka gano hukunci da ƙaddara na Allah kashi biyu ne. Na farko, muna da ƙaddara da hukunci, kenan ƙada da ƙadar, wanda suke na ilimi. Sannan muna da ƙada da ƙadar na aini, wanda za mu zo da bayaninsu. Na farko kishi, na farko menene ma'anar shi, sannan kuma menene misalin shi a cikin Alƙur'ani. Kowane za mu ba da meye ma'anar shi, sannan mu zo da misalin shi a cikin Alƙur'ani mai tsarki. Aƙalla mu kawo aya biyu a cikin kowane shari kenan na wannan kashin biyun da muka kawo. Ƙada da ƙadar na ilimi, ma'anar shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nazari kawai na ilimi kafin faruwar shi. Kenan kamin Allah ya zartar da abin, a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala menene ya ƙaddara, kuma a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala menene zai hukunta. Wannan shi ne ake cewa ƙaddara da hukunci na Allah. Kawai ya shahi ɓangaren ilimi na Allah, bai shahi abin da ya shahi faruwa ta abin da zai faru ba ta hanyar iko na Allah ba. Kawai ɓangaren ilimi na Allah. Menene Allah ya sani na faruwar wani abu cikin tsarin shi, sannan kuma menene Allah ya sani na hukuncin da zai yi nan gaba. Kaga wannan shine suke cewa wai ƙada da ƙadar na ilimi. Misalin shi a cikin Alƙur'ani, Allah subhanahu wata'ala yana cewa kamar suratul Baqara aya ta 145, inda ke cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjala, wa ma kana li nafsin an tamut, babu wata rai wadda za ta iya mutuwa ta zo wani abu ya same ta kenan har ta kai ga rasa ranta ta mutu. Sai Allah ya ce wannan mutuwa ba zai zo ma wannan halitta din ba, sai dai ya kasance dama a cikin littafin Allah. Yanzu mutum ne zaga wani abu ya zo ya take shi ya mutu, ko wani ɗaki ya zo subhanallah ya haɗa mishi, lokaci guda ya rasa ranshi, ko wani haɗari ya same shi, ko ma dai wata hanya ce, to sai ka samu daman Allah ya rubuta cewa wannan abin zai same shi. Shine wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idhnillah, sai da izinin Allah, sai da izini. Kenan tuncin daman cikin ilimin shi daman akwai wannan kitaban mu'ajjala, tuncin littahi kenan, kahin littahi na faruwa, littahi na ajali. Sannan kuma a wani wuri cikin wata aya yake cewa, kenan cikin suratul Hadid aya ta 22, yana cewa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى yana cewa a cikin wannan aya din mai tsarki babu wata musiba wani tashin hankali da zai faru a cikin doran ƙasa ko zai faru a ga kawunan mu ga halitta sai dai ya da mun ya kasance tun can fil azal a cikin ilimin Allah kafin ya aiwatar da shi min qabli an nabraha kenan tun can cikin ilimin Allah akwai shi kafin abin ya zartu yanzu a bayyane mu ganshi ya faru kenan a gaban idanun mu kuma wannan daman shine ga Allah shine abu mai sauki tun daman komi hukunci ne Allah yana ga hannun shi kenan babu abin da zai taba faruwa a wannan doran kasa din sai daman a cikin ilimin Allah akwai shi kamin faruwar shi wannan shine suke cewa wai hukunci da kaddara na Allah kafin abin ya faru a cikin ilimi kenan yanzu za mu zo a hukunci da kuma kaddara ta Allah ga halittun shi bayan abin yanzu ya faru kenan anan gaba lokacin da Allah yayi halitta ga halittan nan a raye zai zartar da abin shi kuma menene yaya yake shi kuma wannan kaddarar da hukuncin yaya yake A nan wurin muna samu a cikin Al-Qur'ani ma inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin suratul Hajar yana cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilehu illa biqadarin ma'lum wa in min shay'in babu wani abu ko miye ka taba a wannan doron kasa din kai wanda muke gani ne ko wanda ma ba mu gani Allah ya ce gaba ɗayan shi ne muna da irin shi muna da yawa irin wannan abu muna da kaman ma ka ce kanzu ɗin shi shi wannan abu muna da shi muna da tarin shi in arziki ne muna da arzikin da yawa ko mi ka sani musamman abubuwa na ni'ima Allah ya ce muna da irin shi da yawa sai dai ba mu saukar da wannan abun sai in lokaci yayi da kadan kadan muke kowane da zamanin shi shine ai kenan kaddarar da Allah yayi yanzu wajen faruwar ta kenan nan gaba kenan yana Allah yana magana cewa a yanzu komi shi sa zaka samu arzikin dan adam yau gobe ya samu ni'ima gwalgwado gobe ya samu wadda ta yi wannan banda gobe ya samu dak kadan hakanan rana mai zuwa kuma sai ka ga ya samu ma abinda duk bai taba samu cikin rayuwar shi ba kai wata rana mai zuwa gani bai samu komai ba wata rana ba ma bai samu komin ba musiba ta zo ta same shi yayi rishi Allah ya sauke wani abu ya same shi na musiba ga sanin daban-daban kenan Allah daman komi nashi yana tahiyar da shi kenan da kadan kadan a wajen zartarwa kenan ba a can bangaren ilimi ba kenan na qada wa qadar na ilimi ba yanzu ana maganar abin da yake aiwace a aiwacen ma Allah bai zartar da shi sai da kadan kadan wa ma nunziluhu illa biqadarin ma'lum wannan shine misali na harko na aya alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala yake sanya nuna mamu kaddara da hukunci nashi amma cikin aiwatar da abubuwa cikin aiwatar da aikin shi a waje sai aya ta biyu aya wadda ta zo cikin suratu saba anan Allah yana cewa dangane da abin da ya shahi annabi Sulaiman misalin annabi Sulaiman da shi da aljannu wanda suke ta yi mashi hidima suna ta yi mashi aiki wanda suna ganin sun san abubuwa da dama wanda mu ma muna ganin sun san abubuwa da dama suna da sirri na gaibi na Allah har ma bokaye suna da awacewa aljannu suna kawo musu labaru. Amma sai gashi Annabi Suleiman ya zo har ya rasu, ba su sani ba, suna ta aiki, suna ta wahala. Falamma qadayna alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Babu abin da ya nuna musu cewa Annabi Suleiman din nan ya rasu. Alali mu kuma mu hukunta, falamma qadayna alaihi almauta, mu hukunta kenan. A yanzu zarce gaya nan Annabi Suleiman ya rasu, shine kenan kaddara da hukunci wanda suke bayyane a aikace, ya rasu. Amma ma dallahum ala mautihi, ba abin da ya nuna mu aljannu saboda sarki suna ta aiki, illa dabbatul ardi, sai wani kwaro shine yazo ya canye sandar da Annabi Suleiman yake dogara da ita, yana ci da kadan har wannan sanda din ta kare, ya fadi, yana faduwa. Sannan ne suka fahimci cewa Annabi Suleiman ashe ya jima da barin duniya. Shine falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhabil muhin. Allah a cikin wannan aya din yake cewa da sun san cewa lalle Annabi Suleiman ya jima da rasuwa, da ba su ta shan azaba ba ta wulakanci, su yi aiki su ruguza shi su canza, suna ganin Annabi Suleiman kamar bai yarda da aikin ba, da man ya saba da kallo kadai sun san cewa aikin bai mishi ba. Su yi gini, su rogaza ginin, su fito da abubuwa na cikin ƙasa, su yi wane ne ayyuka ga sanan kala-kala wanda suke yi, suna ta shan wahala, da sun san cewa ai shi samaya daga cikin wannan aya wadda take nunawa wahala ce kuke yi, musamman mata wahala ce kuke yi ku tashi ku je wajen boka, wai shi zai gaya muku abinda zai zo muku nan gaba, ko abin da za ku iya yi ku samu wata nasara. Wahala ce, aljani bai san komai ba. Na'am, suna tafiya wajen leƙin asiri, wajen leƙin asirin ma tun lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo, wannan samun sirrin na sama ya ɓace da gare su. Yanzu hasashe ne kawai suke yi, wani bokan ma ƙarya yake, bai da wani alaƙa da aljani. Amma ku je ku ɓata lokacinku, ku ɓata kuɗinku, maimakon ku tsaya ku dogara da Allah, abinda Allah ya ƙaddara ya hukunta cikin darasinmu kenan. In har ƙaddara ce, to wurin hukuncewa Allah yana canza ko bai canzawa? Na'am, cikin ƙaddara Allah yana ƙaddara kaza, amma wajen canjewa kamar da muka ce yamhu Allahu ma yasha, Allah yana goge abinda ya so. Dan uwana, da addu'a kai an taɓa rubuta ma wani mutuwa, har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan mutumin ba da jima ba zai kucin rasuwar shi. Amma aka samu kwana biyu mutum bai rasu ba, har sahabbai suke tambayar Annabi ya akai haka. Annabi yake cewa ku tambaya mu yayi. Aka samu kyauta yayi, sadaka yayi, wannan sadaka ta jaye mishi wannan mutuwa ya mishi. Amma mu sani ba mutuwa wadda take hatimi ba, dan akwai wadda Allah yake rubutawa hatimi wadda baka wucewa. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, in tazo mutuwar da Allah yake cewa idza ja ajalun la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun, idan har tazo ba a karawa ba a ragewa, ba wani minti da za a kara mutun ko a rage, in tazo mutuwa mutun zai yi. Kenan ko da sadaka, ko da magani, ko da komai, wannan bai maganin komai. Amma akwai wadda ake rubuta mutum saboda saban shi ko saboda wani abu nashi, sai ka gani wani abu ya zo ya same shi, wasu ƴan ta'adda su kai mai hari su kashe shi, ko su mishi wani abu, ko hadari ya zo ya same shi, wannan duka da sadaka Allah yana jaye wannan. Shi ya samu in mutum zai wata tahiya, yana da kyau mutum ya sadaka, tana jayewa da duk wani hadari. Kenan ayyuka masu kyawu, sadaka, kyautatawa, yana sa sai dai ka kai ga ajalin ka wanda shine na ƙarshe. Amma in ba kai wannan abubuwan, na'am, cikin ilimin Allah yana iya sawa wani abu zai same ka. Saboda haka nan a gulgudan fahimta na kaddara da hukunci na Allah, ya kamata kenan mu fahimta cewa Allah a nan wurin ga yadda yake kaddara kuma ga yadda yake hukuntawa. Zamu dakata a nan sai kuma darasi na gaba cikin ci gaba da wannan darasi din idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.